الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kansa da rama a yau ina kyautar da tambayi ga wata
in biyayya Allah ta'ala
bil hajj shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 25 ne ko da 4 da 5 ko nam 25 da 4 nam 24 ga watan August shekara ta 2017 24 ga wata nam 24 ga watan miladiya idan ba manta ba a wancan sati mun tsaya ne a babi na 20 ko kuma mun tsaya a babi na 19 zamu shiga babi na 20 babin da muka tsaya a cikin sa shine babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala wannan babi muke ciki mun fara karanta wasu hadisi daga ciki lokaci muka dakata insha Allah ta'ala yanzu zamu ci gaba mun tsaya ne a hadisi na 3 حديث عدي بن حاتم الطائي شذا متاشين زي إن شاء الله تعالى قال يتي وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه وأن حديثي إذا ما كنت أمانت كم باب ديك بياني غمدا الكرم والجود falalar karamci da kuma kyauta daban-daban na alkhairi domin amintuwa da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala na lada wannan hadisi an karbo shi daga Adib ibn Hatim At-Ta'i yarda Allah ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ittaqun nara ku ji tsoron wuta ku kiyaye azabar wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagin dabino ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a wannan hadisi kamar yadda magan shi imam al-bukhari ya fitar da shi imam muslim shi ma ya fitar da shi hadisin yana da tsayi fiye da yadda muka kawo shi a haka to amma mala ya ciro iya inda yake so ya maka hujja da shi ne kadai yadda hadisi yake da tsayinsa a cikin muslim shine annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa babu wani daga cikin ku face sai zance shi da ubangiji subhanahu wataala shi da shi tsakanin su babu wani mai tafinta ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamarsa dukkanin mu gaba daya halittu kowa sai ya zance shi da ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai yi kowa magana shi da shi Allah madaukakin sarki ne maka magana kai ma kana dawo da amsa ba tare da wani ya tsaya tsakanin ku domin ya muku tafinta ba a'a kai tsaye kai da Allah madaukakin sarki zaku yi magana sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace fa yanzuru aymana minhu falam yara illa ma qaddama mutum zai duba dama da shi babu abin da zai gani a lokacin sai abin da ya gabatar na aiki abinda ka gabatar na aikin ka a duniya to shi zaka ga a tare a hannun daman ka wa yanzuru ila fa yanzuru ashama minhu falam yara illa ma qaddama haka da idan ya ƙara mai da hannun duban sa hannun shi na hagu nan ma babu abinda zai gani a gefen sa na hagu sai abinda ya gabatar na aiki manzon Allah kira da aminci su tabbata a gare shi yace fa yanzuru bayna yadayhi sai mutun ya duba izuwa gaban shi falam yara illa an-nara tilqa'a wajhihi babu abinda zai gani a gaban sa sai wuta tana ci banga banga to da manzon Allah kira da aminci su tabbata a gare shi zo nan wajen to sai yau mutane wa'azi sai ce wannan wutar da mutun zai gani a gaban sa ittaqun nara yi kokari ka kiyaye ta yi kokari ka kare kanka daga ita walau bi shiqqi tamratin kula da tsagin dabino ina fatan fahimta abin nufi ran tashi kiyama idan Allah madaukin sarki tashi kiyama sa zai yi magana da kowanne ɗaya daga cikin mu daman sa da hagun sa gaba ɗaya aikin da ya aikata ne gaban sa fa gaban sa babu komai sai wuta to ita wannan wutar ita ce mafi sharrin abu a gidan lahira gaba ɗaya babu wani abu mafi sharri idan Allah ya tashi kiyama sa kamar wuta shi yasa duk mutumin da aka sashi a cikin wuta to ƙarshen tsiya kenan ta ƙare a kansa to ita wuta ana samun tikitin ta ne a duniya ko kuma a guje mata a duniya idan aka ji lahira babu wannan damar ina fata an gane sai wala ka samun tikitin shiga wuta a duniya ake samun sa hakanan aikin da mutum zai shi zai wajabta masa ko kuma shi zai kare shi daga shiga cikin wutan nan to sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake sai nuna mana ɗaya daga cikin ayyukan da zamu aikata su gudar da mu daga cikin wuta shine me sai ya ce sadaka sadakan nan kai ta kula da tsagin dabino ina fata an fahimta wata ruwa da yake cewa walau bi kalimatin tayyiba kuda da daddaɗan zance ne kuna magana da abokin zancenka kada ya ji mummunan zance daga bakin kada ya ji ashar kada ya ji kaji kage kada ya ji kazafi duk abin da bashi da kyau dan uwanka ya kasance idan ya tashi jin zance daga bakin ka zance zai ji mai daɗi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida san kuma yake cewa qulu lin-nasi husna malamai suka ce wannan ɗaya daga cikin hujjoji ne daga cikin hadisan da suke nuna mana cewa sadaka tana ɗaya daga cikin dalilin da suke kautar da fuskar mutum daga cikin wuta shi sai kuma wai me yawaita sadaka hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa yana cewa as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nara sadaka tana bishi kurakuratin da yake yi da ayyukan da yake yi kanana kanana marasa kyau ta tafiyar da su a share masa su kamar babu su kamar yadda ka san idan aka samu wuta ta dace aka zuba mata ruwa mai zafi mutuwa za ta to haka sadaka take tafiyar da mai kanana kananan ayyukan zunuban mutum a cikin wani dogon hadisi na Imam Tirmidhi manzon Allah tsira da aminci su bata a gare shi yake ba mu labarin Annabi Zakariya yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Zakariya da ya kiyaye wasu kalmomi guda hudu ya yi aiki da su sannan kuma ya sanar da banu Isra'ila shi to sai kasance Annabi Zakariya alaihi salam ya sha'afa bai karantar da banu Isra'ila wannan kalmomin ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi cewa ko dai ka karantar da su ko kuma a sa wani ya karantar da su daban to shine Annabi Zakariya ya tara banu Isra'ila yake ga musu waɗannan kalmomi guda daga ciki sai yake bayani akan sadaka cewa ku yi sadaka sai ya ce misalin mai sadaka shine kamar misalin mutum ne da aka ribato shi a wajen yaki kowa san yadda barsunan yaki yake a kaskance idan kana yi mafi kaskanci ka samu mutumin da aka ciyo shi a yaki to ka gama samun kaskantacce kenan aka daure masa hannayensa sannan aka hada su da wuyansa aka daure su suma sai waɗannan waɗanda suka daure shi din suka nemi da ya kawo wani abu domin ya fanshi kansa yace sai rinka ba su a hankali a hankali a hankali har ya kai abin da ya fanshi kansa daga gare su ba sa bin sa komai aka sake shi ya yanta kansa to misalin sadaka kenan ga dan adam ma'ana lokacin da kake sadaka yanta kanka kake daga ina daga cikin wuta ina fata an fahimta duk kananan kurakuran ka da zanuban ka da kake sadaka tana tafiya maka da su shi yasa sadaka abu ce mai a matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci saboda ita sadaka ladanta abin da yasa ya fifita da sauran ayyuka shine shi aiki ne da yake muta'addi muta'addi fi'ili ne muta'addi kamar yadda malaman nahwu suke cewa kun san akwai fi'ili lazimi akwai fi'ili muta'addi ko to ita sadaka fi'ili ce muta'addiya abin nufi yanzu sallah idan kai sallah ladan waye zai same shi kai ne zaka same shi yanzu misali idan kai sallah za a dau ladan a bawa abokinka ba za a bashi ba wani wanda yake ba ke ba zai samu ladan sallar ba zai samu kai kadai ka samu ladan sallar ka to amma sadaka fa idan kai zaka samu ladan ta ka ji dadi sannan wanda ka ba abin shi ma kuma zai ji dadi abin ya tsallake kanka ya kuma kan wani kin ina fatan fahimta to kun ga abin yayi na so kin to shi sadaka take da dadi kwarai da gaske idan kai ta kai kanka ka rinka jin dadi ka fitar da abu ka bayar sannan kuma shi kansa wanda kai wajen rinka jin dadi ka kyautata masa to yan uwa muke amma yawaita sadaka saboda abin da yake cikin ta na falala da kuma daraja Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi متفقن عليه بخاري ومسلم سكر ويتوش حديث النقبة عن جابر رضي الله عنه قال أنكر قولك جابر بن عبد الله يرد الله تعالى تبتع قريشتي ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بأتقى تنبير من زن الله إراد أمن تستبتع قريش وان أبباء فقال لا النبي تعالى أم فهمت حديث قوة ba a taba tambayar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba wani yazo tambaye shi ya rasulullahi ba ni abu kaza ya rasulullahi ina da bukatar abu kaza a bani ya roke shi ko ya tambaye shi na manzon Allah ya ce masa babu manzon Allah bai taba fadar haka ba idan yana da shi zai doka ya baka idan ba shi da shi yakan ciyo ba shi ma ya baka idan babu yakan maka alƙawari cewa ka je ka dawo rana kaza ka karba kuma idan ka je ka dawo zai baka wani lokacin ma yakan ce tsaya wani abin da zai zo mana ko wani sadaka ko wani zakka ko abin da ya kamata haka sai mutum ya dakata idan an kawo zakka ko sadaka sai dauka sai ya ba mutum sallallahu alaihi wasallam idan duk babu fa tsira da aminci da zabata a gare shi sai ga maka kalma mai dadi da kwantar da rai da lallashi yadda aka tafi kana jin dadi a ranka ko da baka samu abin da kake bukata ba ina fata an fahimta tsira da aminci da zabata a gare shi sai kun ana cewa manzon Allah tsira da aminci da zabata a gare shi a ana yin wata uku ko kuma ana garin jinjirin wata uku a gidansa ba a ci abinci ba me dalili ne kamar yadda muka yi bayani a baya cewa kuma zamu ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taskance abincin shekara ya aje a gidansa idan aka samu dukiyar fai manzon Allah yakan ware abincin shekara sai ya aje wanda zai amfani da shi a gidansa amma kan ka ce mai wannan abincin ya kare me yasa saboda wannan yazo ya ce bani wannan ya ce bani manzon Allah baya cewa babu bakinsa bai iya cewa babu duk wanda zai tambaya sai ya dauka ya bashi kai ko babu ma manzon Allah tsira da aminci su ta gare shi bashi yake tuwa ya bayar sallallahu alaihi wasallam so da kawana hadisi ya mana falala da yadda kyauta ta zama dabi'a ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yadda ya kasance kyautai da bayarwa ya zama ta wata dabi'a ta sa lazima ta lazimce shi har ya kasance bakin sa cewa yake babu bai iya cewa babu ba la ba kalmar manzon Allah bace tsira da aminci tabbata a gare shi wannan hadisi muttafaqun alaihi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa babu wani yini da Allah subhanahu wataala zai wayi gari bayi su wayi gari a cikin wannan yinin face sai Allah madaukakin sarki ya sako da wasu mala'iku guda biyu kullun ne tunda Allah madaukakin sarki ya halicci duniya zuwa yanzu mala'iku guda biyar sako su aikin su kawai shine wannan abin da zamu faɗa fayaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su aikin sa kawai zai koma gefe yana cewa Allahumma a'i munfiqan khalafan ya ubangiji din mai ciyarwa me ya masa gurbin abin da ya ciyar shine kawai addu'ar sa ya ubangiji duk wanda zai dau naira 10 ya bayar Allah me ya masa gurbin naira 10 nan Allah me ya masa da abin da ya fita har ya yamma har rana ta fada aiki mala'ikan nan kenan kawai wa yaqulu al-akhar dai mala'ika shi kuma daman guda biyu ne dai ga abin da ke cewa shi kuma dan yana daya gefen yana cewa Allahumma a'i mumsikan talafan ya ubangiji din mai matsi hannu ya hana Allah dora masa asara shine talafan Allah dora masa asara duk wanda yake halawa Allah ka dora masa asara sai malamai suka ce irin wannan wanda ake musu muguwar addu'a cewa Allah ya dora musu asara su ne waɗanda suke da haƙƙin su ciyarciyarwa ta wajibi su bayar bayarwa ta wajibi suka ke sai malaiku su musu muguwar addu'a na fatan fahimta ba wai kowanne mai matsewa kowanne wanda ya hana bane kamar yadda Sheikh Salih Uthaymeen ya faɗa cewa ba kowanne mai matsewa bane ake masa muguwar addu'a sai wanda ciyarwa akan sa wajibi ce yanzu misali iyalansa ba su samu sun ce yadda ya kamata ba kuma yana da shi ƴaƴansa ba su samu abin da su kata ba kuɗin makaranta ya kibiya ƴaƴansa kuma yana da shi bayo ƴaƴansa su tura ta kirki kuma yana da shi ƴan uwansa da suke gefe kowa ya sa rai da shi amma ya matsa hannunsa ya hana ga mutanen unguwa kowa yana kallon sa matsayin alhaji mai shi amma kuma ya hana kowa shi bai ci ba bai ba ƴaƴansa ba bai ba iyalansa ba sannan ma na gefe bai ci ba to dan mai irin wannan dabi'ar Allah madaukakin sarki yana turo mala'ika kullun yazo ya rinka masa addu'a Allahumma a'ti mumsikan talafan duk mai kamewa ya hana ya ubangiji Allah ka sanya masa asara Allah ka dora masa asara kowa ya san ku addu'ar mala'ika mala'iku ba sa sabo mu ne yau wannan mu fadi nan gaba mu tashi nan ba haka bane amma mala'ika fa ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qalihum bi amrihi ya amaluna bayi ne masu karamci la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar Allah madaukakin sarki Allah bai ce su ce abu kaza ba su ce wa hum bi amrihi ya'maluna sun kasance kuma da umarnin Allah suke aiki duk abin da ga mala'ika yi umarnin Allah ne wata sura kuma Allah subhanahu wataala yake cewa su mala'iku wa yaf'aluna ne ma yu'maruna suna aikata kadai abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su to shi sa addu'ar mala'ika an fi sa ran karbar ta nan da nan sama da addu'ar mu saboda ɗaya daga cikin abin da yake sa a ki karba addu'ar mutum akwai sabo mala'ika ne sabo mala'ika ba ya sabo to kullun idan Allah subhanahu wataala ya waye gari haka waɗannan mala'iku suke saukowa kun san mala'iku haka Allah subhanahu wataala ya halicce su saboda haka sai ya raba musu ayyuka kowanne mala'ika akwai irin aikin sa mala'ika jibril akwai aikin sa mika'il akwai aikin sa israfil akwai aikin sa malakul maut akwai aikin sa Malik akwai aikin sa kowanne mala'ika akwai aikin da Allah madaukakin sarki ba shi wannan aikin ba ya saba Allah madaukakin sarki akan sa akwai mala'ikun da suke tare da mu lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah wanda su mala'iku ne kawai da suke tattare da mu suke kare mu ga dukkan wani abin da zai cutar da mu akwai wanda suke raqib da akwai raqibu da atid wanda su kuma su ne suke kula da abubuwan da ya shafi rubuta ayyuka su waɗannan mala'ikun aikin su kawai shine Allah madaukakin sarki ya rike su ne dan su rinka sakwa suna wannan addu'a kullun ɗaya zai ce ya ubangiji duk mai ciyarwa Allah mai masa gurbin sa da abin da ya ciyar kun ga wannan gabar ta dace da ayat da muka fara karantawa a farkon babu ita ce me wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifuhu haka ne ko ba za ku ciyar da wani abu ba min shay'in duk kankantar sa sai Allah ya ce fa huwa yukhlifu face sai Allah madaukakin sarki ya mai muku gurbin sa da abin da irin abin da kuka ciyar to kun ga kuma sai gashi Allah madaukakin sarki yana sako da mala'ika yana yin addu'a cewa Allah duk mai ciyarwa duk wanda zai dauki dukiyar sa ya bayar tare da yana santa Allah ka mai masa gurbin abin da ya ciyar da wani abin da ba Allah duk mai hanawa yana da ikon da zai bayar ya hana Allah ka dora masa asara shine Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa التلف انا وزن ذاكي يحتمل معنيين زي دوكي معنوني غدا بيو اما تلف معنوي اما تلف حسي اما اساره تما انا اما اساره تزاهري اكا سي اساره تما انا شيني سي الله ما دوكين سركي يجني البركه ابن ما انا غا دوكيا تاري اما بابا البركه كوتا كوتا شي كان سمتي سيرن تانو وين ابن كيس تشي غنا مي ده ايتا شي بي اساره با ba gobara ba ba komai ba amma kuma ya rasa mai da ita ba albarka ke me yake ja wannan rashin ciyarwa ko kuma asara ta mai ta zahiri shine ga dukiyar Allah madaukakin sarki ko sai turo gobara sai ta kone an ji an yi order kaya sai customs kama an to da kaya sai mota ta hatsari sai kayan gaba ɗaya su lalace asara ta zahiri kenan Allah madaukakin sarki sai ya dora mutum irin wannan asara mai dalili saboda ya matsa hannunsa abin da ya kamata ya ciyar yaki wato shi sa malamai suke cewa duk mutumin da yake da dabara da wayo idan yana son dukiyarsa ta rinka haɓaka tana yawa kullum sai da ita zai rinka yi ko san dalili saboda mu dai duk duki da take hannun mu gaba daya kowa da gasan cewa duk yadda mutum yake da dukiya yana tsoron cewa ta ranar zai iya rasa dukiyar nan ba haka bane babu wanda yake da tabbas din abin da yake da shi zai ƙara shekara kaza a hannun sa bai lalace ba komai kuɗin sa a duniya kuwa shi yasa ga kowa masu kuɗi sun fi kokari da sa'ayi wajen su ga sun kare dukiyar su ba ta lalace ba saboda tsoron cikin jikinta ta lalace amma abin da yake wajen Allah maɗaukakin sarki fa yana ƙarewa ƙarewa baya raguwa baya ƙarewa to shi yasa kuma shi zai rinka baka na wajensa idan ka bada na wajenka da na wajen Allah da na wajen ka ne fi tabbas to kaga idan mutane da bara sai ya rinka bada na wajensa dan Allah ya rinka bashi na wajensa shi yasa duk mutumin da yake so dukiyarsa ta rinka haɓaka tana ƙara yawa ko da yaushe ya kasance shi abin da yake shi ne bayarwa to shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka bashi dan alƙawari ne Allah maɗaukakin sarki in dai ka bayar to sai ya mai maka gurbinsa to amma kaga Allah maɗaukakin sarki ce الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان بزي بري بشي كودو شي شيطان ابن دكي ماك الاوري شيني مي تلوتي تانا بايروا يانزو انك 200 دكي انك دو 200 فيا زما يانا 299 دا وني ابو كا 200 كا بايا سي كاي تايوا سي متين يرجي سي متين دا وني را 500 كو ابن دكي ما دا كا سي بايا شيطان كينا سي كاي ني با دا وني اميوا كو وني دغ سيكي مي نا دا ايرو ونن شعورن غالبي اذا زي اكي الخير irin wannan shi'urin yana hawan sai ka zo yin aikin alkhairi kawai sai shaɗan ya ce maka a'a duke ga ya ta rubu to sai ka dage sai ka matsa zuciyarka sannan aikin alkhairi zai rinka fita daga cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam حقيقة من ذن الله تعالى أمن تستبت أغريش قال يتي قال الله تعالى ألا ما أوكك انسرك يتي معنى حديثي ني قدسيكو يوا كو حديث الإلهي كما يدى معلمين سكي كران سرسونا يمبا من تجونا ألا يتي أنفق يبن آدم ينفق عليك ياك أدن آدم كتير كما سي أتير دك نفات أم بيبتا kaciyar kun gona hadisi ya dace da abinda magana faɗa yanzu ko idan ka ciyar kawai ya ciyar da kai Allah subhanahu wataala ba ana duk mai so a ciyar da shi shi ba yayi mai kenan ya ciyar wato shi sa ita ruwa da matsi hannu wannan hadisi annabi tsira da aminci sabata a garshe ce dukkanin musulmi fufuka da ka sani mumini zai iya yin su daga baya kuma ya je tuba amma mumini baya ruwa an fahimta ba a samu mumini marauci inda kaga mutum marauci ne to wannan siffa imani da yawa ta bada akan sa ba a ce ba musulmi bane a'a amma kowa san akwai wani tsakanin mumini da musulmi ko to mutum bai cika cikakken mumini bane zaka iya samun mumini yana kaza yana kaza yana kaza dan marasa kyau amma ruwa fa ba dabi'a ce ta mumini ba ba dabi'a ce ta mumini ba shi sai yau kaga ka bada abin da yake wajen ka ko da yaushe ina mana nasiya da jan hankali akan cewa shi kyauta ko sadaka ba sai ka tara dukiya da yawa ake yin ta ba da dan abin da Allah subhanahu wataala ya baka da shi ake yi sabban manzon Allah tsira da aminci subhanahu wataala gare shi akwai ne daga cikin su duk sun yi amfani da rukunin musulunci guda biyar din nan yayi sallah yayi haji yayi azumi yayi kalmar shahada amma kuma talaka ne bashi da kuɗin da zai zakka saboda ka sai rinka jin kaskanci a ransa cewa ɗaya daga cikin rukunin musulunci zai mutu bai cika shi ba sai kuga ɗaya daga cikin su ya tafi kasuwa ya je ya dako dako zai doka ya tahamal zai doki kaya a bayan sa ya je aje a bashi kudi ya zo ya tara dan ya je ya zakka da su dako wallahi haka sai sabon annabi tsira da aminci su ta gare shi za su je su dako su tara abin da su je su fitar da zakka su ma dai a cewa gashi sun yi zakka ba wai da mutane su gani ba dan ya kasance ya shiga cikin diwanin su na aikin kirkicewa a cikin ayyukan da suke a duniya shika-shika musulunci na gaba ɗaya sun cika su mutum zai da kowai zai ya bayar da zakka ba ma sadaka ta yau da kullum ba zakka fa wanda ka san zakka sai dukiya ta cika nisabi ta kai nisabi sannan ake zakka da ita amma zai je don ya bayar da zakka ina fata mun fahimta to amma mun sadaka ma ta yau da kullum ɗan wani gani yake ayi tunda shi ba shi da kuɗi kamar wani ayyuka ya yi ba idan wani ya yi shi ke ina fata mun fahimta haka nan manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi kaga idan ilimi mutum yake ji da cewa shi malami ne ko akara makalla ne ko abin da kama da haka duk ilimin ka kai annabi ne to babu wanda ya fi annabi kyauta da sadaka shi yasa abin da zai nuna cewa ma kai malami ne kasance ka fi mutanenka kyauta da sadaka ba haka bane kamar yadda annabi tsira da abinci sun ta gare shi a cikin sabansa duka ya fi kyauta fi sadaka to kai ma matsinka na malami sai aga ka fi kyauta inda kana da wadata da ta fitar su ina fata an fahimta saboda haka kowanne mutum a kofa abu da take da ya rinka kitata yan uwansa ba sai wani mai shi ko kuma wani wanda yake duke sa ta kai abu kaza ba Allah madaukakin sarki ya samu dace muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin daga ba wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullah dan Amr dan As yarda Allah ta ar tabbata a gare su yace anna rajulan سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وانا متين يا تنبيه من زن الله إرادة أمن تستبتع أغريش تواي رسول الله وانا مسلم سيني فالخيري أبن نبي وانا نبيئوني دا أيكي سكفة الخيري أتكين الدين مسلم سي سيما زن الله إرادة أمن تستبتع أغريش تقام سوست أبيئو دا أبيو نفرقو سيد سيما سا تطعيم الطعام كتير دا أبن سي idan kana neman musuluncin aiki a cikin musulunci da yake mafi alkhairi to rinka ciyar da abinci idan mutum bashi da abinci yana da bukata to bashi ga wasu can marayu ne an mutu an bar su da irin take samu abincin da zai rinka ci a rana samu su kwanuka a gidanka a rinka dauka ana kai musu ko kuma kullun ka rinka cewa su zo su rinka karba abinci ga wani can shi da iyalin nasa ba maraya bane amma kuma kullun abinci sau dima da kyala ke samu a ta gidansa dauki mun shaka fa ka bashi ba ka ciyar ba to ɗaya ne daga cikin ayyukan da suka fi kowanne aiki alkhairi a cikin addinin musulunci kamar yadda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi faɗa ma'ana tuqimu ta'ama ka ciyar da abinci wannan ana bayani akan ci da abinci ka ba mutum abinci ya ci ka rinka yin abinci na sadaka kana fitowa da shi mutane suna ci wannan ba karamin alkhairi bane shi yasa ƴan uwa kowanne mutum da kuka sani a duniya akwai abin da yake yi ya sami yarda Allah subhanahu wataala ta nan waza wani sallah ce take kai shi wani kuma bashi da yawan sallah wani azumin sa ne wani bashi da yawan azumi wani kyautatawa ne take kai shi duk bashi da wadancan abubuwa idan aka fara bayani akan sallah azumi aikin ibada wannan sai dai ka same sai dai kawai sama amma idan aka fara bayani akan abin da ya shafi kyautatawa mutane taimaka musu to kuma shikenan nan sai ya ganshi a sama abin da ya kamata miki kenan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif sannan ka rinka yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shi ma wannan aiki ne na alkhairi da yake mafi alkhairi a cikin addinin musulunci ku duba tambayar da yawa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ayyul islami khairun to wannan fa sunne mafi alkhairi a cikin addinin musulunci sai ɗaya daga cikin ayyukan da suka fi alkhairi a cikin addinin musulunci ka rinka yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shi sai wannan hadisi ingantacce manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce min ashratis sa'a attahiyatu ala almarifa na daga cikin alaban da zai nuna cewa an kusa tashin kiyama tab ake da tashin kiyama shine mutum ba zai sallama ba sai ga wanda ya sani kun ga zai tashin kiyama ta kusa kenan mutum ba zai sallama ba sai ga wanda ya sani alama ce ta tashin kiyama attahiyatu ala almarifa yin gaisuwa ga wanda ka sani annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yana cewa a cikin wannan hadisi ingantacce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku taba yin imani irin imani da Allah yake bukata ba har sai kun so junanku ya kasance ina son ka kana so na muna son juna matsalaka ta wuce tawa ta kace to ba za ku imani ba sai kun yi haka sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtu bazan shiryar da ku na nuna muku wani abu wanda idan kun aikata shi za ku so junanku kamar mai tambaya ya ce ya rasulullah ga mana shi ya ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi haka ku yada sallama tsakaninku saboda idan kai wa mutum sallama kamar abin da kake ce masa aish aminan mutma'innan ya kai dan uwa rayu a cikin aminci da nutsuwa ina maka fatan rayu a cikin aminci da nutsuwa wannan fatan alkhairi bane fatan alkhairi ne to kamar abin da kake cewa dan uwanka kenan shi sai annabi tsira da aminci su ta gare shi hadisi da dama sun zo game da bayani akan sallama annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace idan mutun ya taho ya ga mutane da yawa shi zai fara mai sallama idan mutun yana tsaye yana tafiya ya ga mutun a zaune shi zai mai sallama alqalil ala alkathir walqa'id walmashi ala alqa'id walrakib ala almashi haka idan kana tafiya akan abin hawa sai ga mutun a kasa ka ga fara ce masa assalamu alaikum idan kuma a zaune yake ka zo wucewa kai ka ce masa assalamu alaikum ina fatan fahimta idan ka ce da mutum assalamu alaikum ka samu lada goma idan ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah ka samu lada 20 idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh lada 30 lokaci guda kaga wannan lokacin ba kawai sai ka fito daga gida ba inda ka je ka talbihu gura da kana mutane sallama in ka tara ladanka cikin zakka sai ka dawo gida ba haka bane haka magabata suke wallahi haka magabata suke babu abinda mutum zai kawai sai shiga cikin mutane ko shiga kasuwa sai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu mutane ban ka fi musu sallama sai ka ga mutum ya fi sallama sai ka ce wani bazawo wallahi ko saboda mutane abin sai haka in kai musu sallama sai a ce zai wuce sai sallama ba kaga ai ƙara dawo yayi ba mutane su amanna ko kuma ka zo ka ce mutane assalamu alaikum ya ce malam barka dai ba ka bane da Allah je ba komai sauki ka ce da mutum assalamu alaikum ya ce maka barka dai to barka dai addini ne wallahi barka dai ba addini ba dan mutum ya ce barka dai ba shi da lada ko daya wallahi kula da daya ba ka dishi saboda ba ibada kai ba amma assalamu alaikum shine addini saboda ka bidace ba gaskiya ba daidai bane ka mutum sallama ce maka barka dai ba daidai bane sannan kowanne mutum da ka sani a duniya in dai musulmi ne ana masa sallama wanda malamai suka ce ba za a fara yin musallama ba shine kafiri an ce kada a fara yin musallama su ma amma in suka maka ka amsa in kafiri ce maka assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum salam addu'a kai masa shi ma amince tabbata a gare shi in amince tabbata a gare shi ba ya musulunta ba kenan to in ya musulunta ba mun samu karuwa ba kenan ana bukata ko wasu malamai da suke gani cewa idan mutane suna cikin sako ko suna kaza ba za a yi musulama ba da sauransu wannan duk bashi da asali babu inda aka ce idan mutane sako ba za a yi musulama ba sai dai malamai suka ce idan sallamar ta karata taimaka masa wajen cigaba da sabon nasa sai a dine masa zai ga cewa ai yana cikin tsakiyar sabon sa kuma ana masa sallama kamar ai an yadda da abin da yake yi ko kuma abin da yake ba komai bane to sai malamai suka ce idan aka je musu sai a yi masa sallama haka wasu daga cikin malamai suka faɗi ko mutumin da aka san dan bid'a ne kuma ya rike bid'a sa sosai da sosai to shi malamai suka ce inda ba bid'a sa ta kashe zuwa kafirci bane za a yi masa sallama ina fatan fahimta ala ala da abin da nake so in nushe da mu shine wannan hadisi da annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yake cewa ba za mu imani ba sai mun so juna fa na shiryar da ku bisa wani aiki idan kun aikata shi za ku so juna ba sai annabi ya ce me afshu salama bainakum kuma mu tsaya mu lura da kyau za ku ga a unguwa duk girman mutum duk matsayin sa idan zai rinka wucewa bayan mutane sallama yanzu haka an fara zagin sa cewa wani ko sallama bayan mutane ba haka bane duk mutuncin sa duk abin da ɗansa zaka mutane sun fara abinna akan sa amma zaka zo ka mutane sallama shikenan Allah ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi bin amr bin al-as qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace 40 khaslatan أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة النبي صلى الله عليه وسلم استبت على ريشيتي 40 خصلة وستبيئون أبا بن يبوغدا 40 وتكوة إلى جتكنسو dabi'a ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake so amma sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace a alaha mafi girma daga cikin ta mafi daukakar dukkanin waɗannan dabi'u guda 40 shine manihatul anzi shine abada aran akuya al'anzi ita ce akuya abin nufi shine akwai abin da Larabawa suke cewa maniha shine sai ka dauki akuyarka ko sanuwarka sai ka ba makocinka ko kuma wani abokin ka dan uwanka sai je da ita ta tsinuranta da safe ya kasance shine abincin sa ya tada da yamma ya kasance shine abincin sa sai ya dawo maka da ita shine maniha ina fata an fahimta ka kama ka ce maka shine ka ce maka masa wajen me ka ce yadda shike a cikin turaya manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi yake cewa wannan abin da ya ci da safe da wannan abin da ya ci da yamman sakamakon akuyar da ka bashi ya tada ya sha nonanta to wannan zai zama maka sadaka ne Allah madaukakin sarki zai dora maka a mizanin kana tashin kiyama sadaka ce akan ka to wannan shine maniha sai manzon Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi ya ce ma min amili ya'malu bi khashlatin minha babu wani mai aiki da zai aiki da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda 40 raja'a thawabiha yana fatan samun ladan da Allah ya tanada ga dukkanin wanda yake aiki irin wannan wa tasdiqa maw'udiha da kuma gaskata alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi game da wannan ɗabi'a idan mutun yayi illa adkhalahu Allah biha aljanna fati sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi aljanna a sakamakon wannan aikin da yayi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa qad sabaqa bayanu hadha al-hadith fi babi bayani kaffarati turuq al-khayr wannan hadisi ya riga gabata a cikin babin da ya bayani game da babin da yake bayani game da hanyoyi masu yawa na alkhairi wanda mun gabatar da shi a baya wa an abi umamata sudayy bin ajlan radiyallahu anhu qal an karbo daga babban sahabi abu umama wanda sunansa na gaskiya shine sudayy ibn ajlan yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ya ibna adama ya kai dan adam innaka in tabbul alfadla khairul laka wannan hadisi shi ma idan ba a manta mun gabatar da shi a baya malai ƙara dawo da shi saboda munasabarsa da babin da ya kulla cewa innaka in tabbul alfadla khairul laka hakika kai ka bayar da abin da yake rara a cikin abin da ka mallaka khairul laka shine fi maka alkhairi ai an sarara ko shine ka dauki abin da zai ishe ka kai amfani da shi ka ci da iyalinka to dan abin da ya rage ka dauka ka ba da shi shine fi maka alkhairi ina fata an fahimta wa in tumsikuhu sharrun laka amma ka kame bayan ka samu abin da zaka ci ka ba iyalinka ka wadata dan abin da ya ragowa ba ka dauka ka ba wani ba ka kame kana shi wannan kuma sharri ne a gare ka sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi cewa la tulamu ala kafafin amma ba za a zargi mutum ba akan rayuwa da ya dauka ta kafaf kafaf muka ce shine rayuwar da mutum yake ta baya bo ba fallasa shi ba mai kudi can ba sannan kuma shi ba fakiri can ba ma'ana akwai rufin asiri kenan shi sa annabi tsira da aminci sabata a gareshi yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafan Allah ka sanya arzikin iyalan muhammadin tsira da aminci sabata a gareshi kasance kafafan baya bo ba fallasa shi ba mai kudi can ba kuma shi ba talaka ba wanda zai ce an nemi komai a gidansa an rasa ba irin wannan ba to ba za a zargi mutum idan ya dora ya irin wannan ba ma'ana idan ka samu abin da zaka dan ajiye ka amfani da shi gobe ko jibi wannan babu laifi ina fata an fahimta wabda biman ta'ul idan ka tashi bayarwar sadaka zaka bayar abin da ya rage din to ka fara daga wanda kake daukar nauyin sa ma'ana ciyarwa mafi falala shine ka ciyar da wanda kake daukar nauyin sa daga farko sannan wanda yake kusa da shi wanda yake kusa da shi daga haka abin ya fito waje har abin ya je zuwa ga makota zuwa ga kuma wanda suke waje ina fata an fahimta wato kullun abin da addinin musulmi yake sunna mana shine haƙƙin da yake kanka na wajibi ka fara sauke shi yafi maka alkhairi ka fito waje ma'ana mutum na farko da ya kamata ka fara ciyar da shi idan daga kai sai matarka ita ce matarka idan da ƴaƴanka idan akwai iyayenka ƴan uwanka sannan haka idan duk waɗannan sun wadata to sai ka dauka kuma sai a fito da shi waje sai a bayar ina fata an fahimta idan mutum iya abin da ya mallaka kadai abin da zai ci da kansa ne ci da iyalinsa to wannan yayi sadaka shi ma kuma zai ga bashi da ladan sadaka ina fata an fahimta yauwa kada mutum ya dauka cewa shi abin da yake samu iya abin da zai ci fane ne a gida idan ya bada shi zai tagayyara to kada ka baraka tagayyara ka ci da iyalinka shi ma kai sadaka insha Allah ta'ala ina fata an gane manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce waladul ulya hannun da yake a sama madaukakin hannu wanda yake bayarwa kenan khairun shi yafi alkhairi min aladi sufla daga hannun da yake a ƙasa hannun da yake karba kenan rawahu muslim wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yace ma su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa ataahu, ba taba tambayar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wani abu ba game da addinin musulunci face sai ya bayar. Duk mutumin da ya tambayi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya raba kansa da musulunci, to ko me tambayi annabi, annabi zai doka ya bashi. Wa laqad ja'ahu rajulun, wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, fa aqahu ghanaman bayna jabalayn, annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya dauki tumaki ya bashi tsakanin duwatsu guda biyu, ma'ana tumaki ne garke guda yawan sa ta tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen. Annabi ya dauka mutum daya ya ce duk kore ya san zaman haka, ina fatan fahimta, wato dukiya ce ba karama ba, so nake a bai, so nake mu kaddara girman dukiya a cikin zakatun mu, tumaki da ya ce tsakanin duwatsu guda biyu duka tsakanin duwatsun tumaki ne, mutum daya annabi ya ce kore duka tafi ya zaman haka. Da irin wannan abubuwa annabi tsira da abinci sabata a gare shi ya rinka ribato zuciyar da yawa daga cikin mutanen kauye, dan galibi tsana karka an da ka rinka musu haka, za ka rinka basu, to insha Allah ta'ala idan ka ce su yi ba su ki ba, ina fatan fahimta. Yawwa, annabi ya bashi wannan kyauta mai yawa haka, faraja ila qaumihi, wannan mutum sai kuma zuwa ga mutanen sa, fa qala, yana zuwa shi ba abin ne mai samu ba, saboda haka kawai sai ya haushe la ya tara mutanen sa, yace ya qau, ya ku mutane na aslimu, kowa ya musulunta, ina fatan fahimta. To kun ga wannan shi annabi tsira da aminci su bata a gare, yana gefe na masa kamfe, yana gefe me ya bashi kyauta, ya shigo cikin kauyen su duka ya tara mutanen kauyen su, yace to wallahi ga shawara zan baku, kowa ya musulunta. Sai kowa kasa kunne ji, me dalilin me yasa yace musu musulunta, sai yace fa inna muhammadan yuti ata'a man la yakhsha al-faqra, yace wallahi hakika muhammadu yana bada kyauta irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci, ina fatan fahimta. To kuma su kuma sun ji an ce ana bada kyauta da ba tsoron talauci, me mutum zai sai karba addinin musulunci, shi ma zai karbo rabansa ya dawo, ba shikenan ba, haka suka taba karba addinin musulunci. Shi sa addinin musulunci ka jawo mutum kona da kuɗi ne, kada ka ce abadan Allah zai shiga addinin musulunci ba, bashi idan ya shiga addinin musuluncin daga bayan Allah ya shiga zuciyarsa, an fahimta. Yawwa, sai Anas dan Malik yace wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, yace mutun ya kasance a lokacin annabi tsira da abinci tabbata a gare shi yakan zo ya karba addinin musulunci ya musulunta, ma yuridu illa ad-dunya, babu abin da yake nufi da wannan musulunci nasu sai duniya, kun ji ba, bai musulunta saboda Allah ba, bai musulunta saboda addinin musulunci ba, ya musulunta ne saboda me, saboda ya samu abin duniya, ya ji an ce annabin wannan addini ba shi da ruwa, duk abin da kake nema zai baka, su kuma mutane karkara talauci ya dame su ga inda ya samu kuɗi sai su karɓi addinin musulunci. To Anas dan Malik yake cewa da yawa daga cikin su sun karɓi addinin musulunci saboda abin duniya, amma me ya fara daga ƙarshe, fa ma yalbasu illa yasiran, shi wannan mutumin da ya karɓi addinin musulunci dan duniya ba zai zauna ba yana wannan yanayin nasa na addinin musulunci ba dan Allah ba, sai zamani ko lokaci dan kadan, hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha, har sai da ƙarshe kasance shi addinin musuluncin shine abin da fi soyuwa a gare shi sama da duk abin da yake cikin duniya da ita kanta duniya, ma'ana farkon abin da ya kawo shi addinin musulunci neman duniya, amma da yazo yadda annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yake masa da yadda yake masa mu'amala, sai gane cewa ashe addinin musulunci ne shine hanya ta rayuwa, ashe addinin musulunci nan shine wajen da zan je na fake a cikin sa, sai ya kasance babu abin da kuma yake soyuwa yanzu a cikin ransa gaba ɗaya sama da addinin musulunci, zai iya bada ransa ma a kashe saboda addinin musulunci, duk su ne fa irin sabon da ku ji an ce an ji yaƙi mutum ya ji bayar kansa an kashe, duk su ne, duk ba dan Allah da suka shiga addinin musulunci mu, ko an fahimta. To babu laifi ka shigo da mutum addinin musulunci ko saboda abu ne, ka bashi in dai ba mutumin da aka riga aka san yayi tambari ba, shi da mai da abin sana'a, ya mai da abin sana'a, sai da masallaci goma duk ko ina ko musulunta zai je, yaje san ya musulunta, yaje nan ya musulunta, ya koma can ya musulunta, to irin wannan kun ga ba za a bana din sa ba, amma dan mutumin da zai zo ya karba addinin musulunci ce da Allah ya taimaka masa, bashi da kaza to a dauka a bashi, dauka a bashi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi. Wa an Umar radiyallahu anhu qala, an karbo daga sayyidina Umar yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت ماذا الله ترى دا امنتي استبتا غريش يا رب وانا ابن ربوا فقلت سنتي بانا دوكيا تي annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya raba ta tsakanin sahabbai fa quntu sayyidina umar ya ce sai na ce da manzon Allah ya rasulullahi ya manzon Allah li ghayru haula'i kanu la ghayru haula'i kanu ahqqa bihi minhu yace ya manzon Allah ni ko ina gani waɗanda ba waɗannan ba su suka fi cancanta da ka ba su wannan duki sama da wanda ka ba waɗannan an fahimta wasu ra'ayi ko ma'ana wanda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba dukiyar sai da marke cewa ba su suka cancanta a basu ba ga waɗancan wanda ba basu su yi cancanta a basu ina fata an gane yawa qala sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace masa innahum khayyaruni ay yasaluni bil fuhushi fa utiyahum ai abin da yake faruwa shine ya Umar na san ni kira basu cancanta ba amma abin da yasa na basu shine khayyaruni sun bani zabi ne ay yasaluni bil fuhushi da su tambaye ni tambaya ta naci da kwarzaba bautiyam ni kuma sai na basu ma'ana sun san su kansu ba su cancanta ba amma saboda sun iya naci su zo su ta tambaya ta wani su kar har haka manzo Allah ya ce to bazan iya hana su ni kuma sai dauka an basu aw yubakhiluni ko kuma an hana su su kuma gefe su rinka cewa manzo Allah marwaci ne an fahimci abin kuwa ma'ana da abin yake shine mutane ne suke su tambaye manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi abu sun san cewa su kansu cewa wannan abin da suke tambaya ba su cancanta ba akwai wanda suka fi su cancanta to amma sun zo ne da fuska biyu ko dai a basu su gode ko kuma ana su koma gefe su rinka zagin annabi suna cewa ai annabi marwaci ne ina ba ta fahimta shine ai aw yubakhiluni ko su rinka cewa ni marwaci ne sai manzo Allah ya ce kuma walastu bi bakhilin ni ko ba marwaci bane ban sarwa ba shi sai san dauka an basu irin sai annabi Allah madaukakin sarki yake bayanansa a cikin suratul bara'a فإن وطوا منها ربوا إن لم يوطوا منها إذا هم يسخطون إذا أكباسوا لك سكين دوكي زكا كو دوكي سنكا سيسكر باسوا قودي سيرداء دأبن أكباسوا وإن لم يوطوا منها إذا هم أكهانا سنكا سكين دوكي سنكا كو زكا إذا هم يسخطون سيكا قسم كما يفي ساعة فشي ساعة بغا يما قنقم هكا جماعة زكي وإن ذاك باش أبو سوقوما أما سوقنا إذا يزوك سباشا أوريك سيدا الله إيها أوري yanayin da yanzu nima babu sai kuma gefe rinka zaginka ba haka bane Allah ya baku abu baku bayar ba sai rinka maka mugo da Allah ya turma da gubara ko abin da kuma da to annabi tsira da aminci su bata a gare shi tun a lokacin sa ya samu irin wannan amma sai ya dauka ya ba su saboda me saboda ya kubuta daga sharrin su wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na gaba wa an zubair ابن مطعم رضي الله عنه قال انكر بو وانا حديثي daga sahabi Zubair ibn Mut'im irda Allah ta tabbata a gare shi yace bainama huwa yasiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain yayin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ko kuma yayin da shi Zubair ibn Mut'im yake tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a hanyar dawowarsa daga yakin Hunain asa yakin Hunain aiko mun sha bayanin sa a wannan gurbi mai albarka yakin Hunain shine yakin da aka yi shi da kabilar Hawazin da wasu daga cikin kabilar Larabawa wanda bayan manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi fito daga fatu Makka yaje ya same su a cikin watan Shawwal a kafsa wannan yaki to lokacin da manzon Allah ya dawo daga wannan yakin fa'liqahu al'arabu yas'alunahu to shikenan Larabawan kauye ko kuma mutanen kauye lokacin da annabi zo gifta ta husar su sai suka ga annabi saboda haka sai suka fito nan da ne sai suka kewaye annabi suka zagaye annabi tsira da aminci su ta gare shi yas alwuna ko ana tambaye sa bukatar sa ya rasulullahi ni amun haihuwa ne ni kitan gata ta fadi ni kuma kaza nake sanyi ni haka da yadda kuka san mutane sunai aka zo aka zagaye manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ko ana ga manzon Allah bukatar sa hatta qarruhu ila samurati suna tare da manzon Allah tsira da aminci su mata a gare shi annabi yana dan matsawa bai suna ƙara biyu shi kusa irin wannan tsawa idan aka tsaya kana tsaye mutane sun zo su kuma za su rufe ka zaka dan yi me zaka dan matsa baya idan annabi ya matsa bai sai su ƙara biyu shi idan ya ƙara matsa har sai da suka tura annabi suka takura annabi ya je jikin wata bishiyar magarya ya tsaya to kun san ita bishiyar magarya kuma bishiyar ce da take tana da me ƙaya ko yawa to annabi yana tsaya bishin magana nan fa khatifat rida'ahu sai wannan bishin magana sai ta ja masa abin nan mayafinsa saboda kuma mayafinsa sai ya cire daga jikinsa fa qafa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya tsaya a gindin wannan bishin sai ya ce musu a'tuni rida'i kubani mayafina ku ciro min mayafina daga cikin wannan bishir kare kubani sannan sai ya ce musu falau kana li adadu hadhihi al-idahi na'man annabi ya ce musu da a ce dukkanin wannan kayoyin da suke jikin wannan bishiyar dukkanin su Allah madaukakin sarki zai jiyo da su su zama raquma la qasamtuhu bainakum da dukkanin su na raba muku su ko dai ba da bukata duk zan raba muku su in ba ku shi thumma la tajiduni bakhilan sannan ba ku taba samu na matsayin maroci ba wala kadzaban ba ku taba samu na matsayin makarici ba wala jabanan ba za ku taba samu na a matsayin rago ba wanda duk sifofin da sun koyar ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi manzon Allah ba maroci bane ba makarici bane ba kuma rogo bane yace dukkanin abin da yake tattare da ni da a ce wannan bishe za ta juye ta zama kuma da duk zan ba ku su babu abin da zan yi da shi saboda haka abin da manzon Allah yake da shi a lokacin shi ya ba su abin da ba shi da shi fa dole sakura amma ka san mutane yayin da ya ce musu babu sakura da wala musamman su ga kafar akuwa kana bayarwa idan ka ce ya tsare ba za su yadda ba to haka annabi tsira da aminci su mutu a gare shi yayi fama da waɗannan mutane na ƙauye rawul bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga abu hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ma naqasat sadaqatun min malin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake ga mana cewa sadaka bata taba tauye dukiya ba kada ka taba dauka cewa sadakar da take yi sadakar da kake yi ita take jawo dukiyar ka take raguwa manzon Allah ce ba haka bane sadaka bata taba tauye dukiya sai dai ta yi mai ma ta ƙara ta kamar yadda muka ji wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan babu abinda Allah madaukakin sarki yake karawa bawa idan yi afwa sai daukaka afwa babu abinda take karawa bawa sai daukaka وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل باب يد ذا يباوا يي تواضع يي كسكنتر da kai dan Allah face sai Allah ya daga shi shi sa dan mutumin da yake tawabu to wannan hanya ce kokare dauka ta samu daukaka dan mutumin da yake jiji da kai yake girman kai yake mutane takama to shi kuma wannan hanya ce ta samun kaskanta ina fatan fahimta shi sa sai wasu daga cikin masu kima suka ce mutumin da yake mutane takama ke musu girman kai kawo mutumin da yake tsayin saman dutse ne tsayin saman dutse kawo kamar a ce irin gidan matalaka ko kuma dogon bankin na kawo can sama ya kake hango mutane kanana kasa to su ma suke kallon ka to haka ne kallon da kake musu shi ma haka suke ma kallo ina fatan fahimta amma idan ka maida kanka ba kowa bane ka kaskantar da kanka to shi ke nan mutane kuma sai su daukake ka haka ƙa'ida take don mutum da zai nuna cewa shi wani ne da ya mutane takama to wallahi sai Allah ya kaskantar da shi kowai amma idan zaka kaskantar da kanka wa mutane to Allah madaukakin sarki ya daukaka ka haka abin yake sai dai malamai suka ce abin da ya shafi tawabu kaskantar da kai ba annabi ko mutum yaje wulakanta kansa ba ina fatan gane ba ra nufi ka je ka wulakanta kanka kuma ka je ka kasance kai ka mai tawadu bane ba abin da ake nufi ba kenan dole ne ka san kimar kanka ka san darajar kanka musamman mutumin da yake da alaka da addini shi wannan idan ya wulakanta kansa to fa ba fa shi kadai wulakanta wani zai wulakanta da shi da addinin nasa kuma saboda galibi idan ya tashi zagi zaka an ce wannan masu addinin haka suke kaga ba wai shi kadai zaga ba har da addinin nasa kenan to shi sa wata kalma da malam bin Uthman yake faɗa da Hausa kalma ce mai hikima ƙwarai da gaske yake cewa girman kai daban girmama kai daban ko an fahimta akwai girman kai akwai girmama kai ka girmama kanka wannan ba laifi bane amma girman kai shine abin da yake haramun girman kai shine in gaskiya da raina mutane kamar da annabi ya bayyana ma'anarsa a cikin hadisi in gaskiya da raina mutane karan akan nan kowa ba kowa bane da manyan unguwa da kowa kai kowa bai isa ba sai kai ba ka ganin mutuncin kowa don kana ka kana neman mai girman kai lamba ɗaya shine wannan ko kuma mutum ya zama irin wanda ake ce masa Mr. Perfect shi komai ya faɗa daidai shi baya kuskure eh baya karɓar gaskiya shi in dai zai rauto kawai ka bar shi haka ne kawai ko ka bi ko kuma ka koma gefe amma shi ba zai karɓa gaskiyarka ba to inda za ka ga a gaya maka abu kokarin kin karɓa kowa ya san ka da wannan ɗabi'ar to wannan alama ce ta girman kai ina fata an fahimta saboda haka sai bar bambanci abubuwa Allah ya samu dace annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yace wama tawadda ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na gaba wa an abi kabshata amru bin sa'ad an mali radiyallahu anhu an karbo daga abi kabsha amru bin sa'ad al-anmari yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu cewa shi ya ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa salafatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu wasu abubuwa guda uku ina yi muku rantsuwa da Allah a kansu sannan kuma zan ba ku labarin su ku kiyaye waɗannan abubuwa ne guda uku ga su nan sai manzon Allah ya ce ma naqasa malu abdin min sadaqati dukiyar bawa ba ta taɓa tawaya saboda yana yin sadaka dukiyar bawa ba ta tawaya saboda sadaka sadaka ƙara dukiya take ba tawaita suke ba tawaita take ba ya kamata ku fahimci wannan wancan ru'i ne da labari na shedan shi ne yake ga maka cewa dukiyarka idan kana ba ita ƙarewa take amma mu abin da muka sani duk abin da ka dauka ka bayar Allah zai mai maka gurbin sa ina fata an fahimta abu na farko kenan abu na biyu wala zulima abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allah izzan ba za a zalunci bawa wani zalunci ba yayi hakuri akan wannan abin da aka zalunce shi akai illa zadahu Allah izzan face sai wannan hakurin ya jawo masa daukaka ma'ana abinda Bahaushe yake cewa ba hakurci mai dace wannan magana gaskiya ce hakuri a ko da yaushe babu abin da yake haifawa illa alkhairi saboda haka duk abin da aka yi maka kai hakuri ka jure babu yadda zai a ce hakuri ya zamto daga baya ya zamto wani abu mara kyau kamar yadda wasu daga cikin jama'a suke dauka cewa ai hakurin wani ma yayi yawa sai dai idan abin kuma ya fita daga hakuri ya zama ragwanci akwai ragwanci akwai hakuri amma in dai hakuri mutum zai yi wannan babu yadda zai in Allah madaukakin sarki ya hana shi abinda ya hakuri zai bayar shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu hakuri fa idan aka tashi ba su ladan su ba irgama kawai dumbuzo musu shi ake a turo musu me yasa ake ba masu hakuri irin wannan ladan dalili shine saboda ɗacin ran da suke fama da shi hakuri abu ne mai wahala hakuri yana da wahala kwarai da gaske kai kanka ya ka samu wani karkaci masa wane dan Allah sai hakuri sai hakuri amma kai da abin ya faɗo kan kuma sai ga kai kasa yin hakuri me yasa saboda hakuri abu ne mai ciwo abu ne mai ciwo amma ka abin da ranka ya so su kuma sai a ce kai hakuri ina fata an fahimta to mutum yayi hakuri yayi afuwa ya kawar da kai shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rib anil jahilina shikenan sai ka bar abin sai ya wuce shikenan wani dan kauye ya taba zuwa a lokacin sayyidina Umar to shi dan uwan dan kauyen dai ne daga cikin manyan fadawa sayyidina Umar kuma manyan na gaba gaba a cikin majalisar sayyidina Umar dai je sai ga dan uwan shi dan kauyen sai ga dan uwan nasa cewa da Allah kai ne wajen halifa Allah so magana tunda naji an ce kai mutumin sa sai ce a wannan ai babu wani abu sai mu je ku gaisa ashe shi akwai abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa shi wannan dan kauye zai wa halifa jaba'i ne saboda haka ya dauko shi ce a wannan dan uwana ne daga waje kaza yace yana son ganin ka ne sai dan Umar buɗa masa fuska yace ba mu Allah bismillah me yake tafa da kai yana buɗa bakin sa kawai sai fara ga yawa sayyidina Umar maganganu ya fara ga masa ai ba a bana adalci ba ka ba mu abin da ya dace azzalimai ne ku halifa yake ga waka ran sayyidina Umar ya tibaci ya fushi shi wannan dan uwan nasa da yake malami ne faqihi ne sai karanto sayyidina Umar wannan ayar sai yace khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rib 'anil jahilina fa hadha min al jahilina shikenan sai da Umar kawai shikenan sai ya rabu da shi sai to shikenan ba kuma shikenan ya tafi to hakuri shi yake kai mutum duk inda baya tsammani kuma abinda wato Bahaushe da yawa daga cikin karin magana Bahaushe akwai hikima a cikin ta kwarai da gaske yake cewa abinda duk hakuri bai bada shi ba rashin hakuri ba zai bada shi ba wallahi haka ne duk abinda baka same shi ta hanyar hakuri da afuwa ba to ta hanyar karfi da sanya karfi wallahi baka same shi ba amma ta hanyar lallama da hakuri da kawai da kai zaka samu abubuwa da yawa zaka cimma abubuwa da yawa zaka kai inda baka tsammani Allah ba mu ikon juriya da hakuri manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqri tofa abin uku shine abin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace zai ga mana mu kiyaye na uku shine wala fataha abdun baba mas'alatin mutum ba zai bude wa kansa kofar roko ba ya mai da kansa maroki duk inda yake ya tambaye wancan ya tambaye wannan mutum ba zai bude kansa wannan kofar ba sai annabi ya ce illa fataha Allahu alaihi baba faqri face sai Allah bude masa kofar talauci subhanallahi duk mutumin da ya bude wa kansa kofar roko to Allah zai bude masa kofar talauci aw kalimatan nahwaha ko kuma ya faɗa kalma ne irin wannan wacce take kusa da wannan wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu ga kuma zancen da manzon Allah ce zai ga mana mu kiyaye shi qala sai ce innamad dunya li arba'ati nafari dunya ta mutane guda hudu ce dunya ta nau'i ko dangin mutane guda hudu ce ga ta nan bari mu ji ko muna ciki abdin ma'ana ai a dunya li abdi shi sa aka abin da kasara ko ma'ana li abdin razaqahu Allahu malan dunya tabawa ce wanda Allah madaukakin sarki ya bashi arziki ya bashi dukiya wa ilman sanne bashi ilimi nurun ala nurin kenan ga dukiya ga kuma ilimi shikenan kuma ya ji kenan fa huwa yattaqi fihi rabbahu sai kasance yana jin tsoron Allah a cikin ilimin sa da kuma dukiyar sa yana sarrafa su yadda Allah subhanahu wataala yake so a sarrafa su wa yasulu fihi rahimahu yana sadar da zumuncin sa a cikin su wa ya'lamu lillahi fihi haqqan yana sanar da cewa Allah subhanahu wataala ya da haƙi a cikin wannan dukiyar tasa da ya bashi da kuma wannan ilimin da ya bashi sai manzon Allah tsira da aminci subhanahu wataala ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan shine yake a cikin matsayi na mafi falala a cikin waɗannan mutane da ambata guda hudu Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi Allah madaukakin sarki ya yassare masa cewa wannan ilimin nasa da dukiyar tasa baya bi da su sai ta inda Allah yake so yana sa da zumuncin sa duk abin da Allah yake so yana yi da su to wannan shine yake matsayi na can kololuwa a cikin mutanen nan guda hudu ga na biyu wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqu malan shi mutun na biyu Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi akramaka Allah ne malan amma kuma talaka ne bashi kudi ina fata an fahimta fa huwa sadiqun niyya amma kuma yana da niyya ta gaske yana da kyakkyawan niyya ta gaske a cikin zuciyarsa sai ya kunu kullun a zuciyarsa idan ya tashi zance a cikin zuciyarsa yana cewa law annali malan da a ce ina da dukiya la amiltu bi amali fulanin da nayi aiki irin aikin da wannan dukiyar an fahimta shi bashi da dukiya yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa to amma kuma tunda bashi da dukiya da me zai aiki ba dukiyar da zai aiki da ita ko to sai yake buri cewa wancan mai dukiyar ina ma shi yake da dukiya irin tasa ya irin ɗan aiki irin nasa ai mun faɗi suna wannan abu a satin da ya gabata ko muka ce sunan shi me shine ghibba ko muka ce shine ghibba ma'ana farar hasada kenan farar hasada fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un sai manzo Allah ya ce shi wannan nabin da wannan kyakkyawan niyyar tasa ladan sa ɗaya ne da wancan mai bayarwa ina fatan bukta wani hadisi da nake jinsa a bakin Hausawa galibi menene niyyatu rajul khairun min amali ko kuma ce niyyar mutum tafi alkhairi da aikin sa wannan basa inda suka samu wannan hadisin ba to abinda da wannan hadisi yake karantar da mu shine kyakkyawan niyya tana kai mutum zuwa ga matsayin aikin da yake so shi sa a cikin hadisi da ban manta ba amma Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake ga mana cewa mutum biyu su haɗu suna yin fada a tsakaninsu ɗaya ya kashe ɗaya sai annabi ce duk suna ina duk suna wuta sai sahabbai suka mamaki cewa wannan ya rasulullahi shi ne ya kisan kan mun san idan aka ce dan wuta ne ba mamaki amma shi wannan shi aka kashe me yayi kuma me annabi ya ce لانه كان حريصا على قتل صاحبه صور شيء ما اتكن زوجته اذا يسمى دما زي مي sai ka shi dan uwansa kun ga me yake shi take nan mummunan niyyarsa to haka kuma kikkiawan niyya ita ma idan ta dace idan ta dace da kikkiawan aiki shi kenan ka samu ladan duk ɗaya ne shi sai aiki kala biyu ne akwai aikin da ake samu ladan ladan sa da niyya kawai akwai kuma aikin da ake samu alakin sa da niyya kawai وعبد دباوا رزقه الله مالا الله مدوك سركي يا باشي دوكيا ولم يكن اما الله مدوك سركي بي باشي علمي با غا كما نا اوكو شي دوكيا aka bashi ba bashi ilimi ba dukiya aka bashi ba bashi ilimi ba to kun ga yanzu idan za a tambaye mutane za a cika zama daya a ce da dukiya da ilimi wanda ka fi so tsakani da Allah wanda layi za ku fada akwai wani bawan Allah ana hira sai aka faɗi wani hamshaƙin malami a garin nan aka faɗi kuma wani hamshaƙin attajiri a garin nan su ma sai aka ce masa wani idan ka yi da Allah wanda kake so ka zama shi ne sai ya tsaya sai ya tunani sai ya tunani sai ya to ai shi ma dai mai kuɗin yana da sallah ku aga me yake nuna a nan wajen buzan kuɗi Allah ya kyauta to mutum da shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ya bashi dukiya ba bashi ilimi ba to bari ku ji shi kuma aikinsa fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmi ya kasance yana bagawuniya a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba ma'ana yana ciyar da dukiyarta ya kashe ta a saban Allah a inda Allah maɗaukakin sarki ba ya so ina fatan fahimta kun ji illar dukiya ba tare da karatu ba kenan saboda duk abin da za ka yi zaka yi ne abin da yake na rashin daidai da rashin kyautawa la yattaqi fihi rabbahu ba'dhin tsoron Allah a cikin wannan dukiyar tasa wala yasul fihi rahimahu ba ya sa da zumunci a cikin wannan dukiyar tasa wala ya'lam lillahi fihi haqqan ba ya sanin haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tasa sai manzo Allah ya ce fa hadha bi akhbatil manazil wannan yana cikin mafi munin matsayi yana cikin mafi munin matsayi na farko aka ce yana cikin mafi daukakan matsayi mafi falallan matsayi na biyu kuma aka ce radan su me tare shi kuma wannan shine yake cikin mafi munin matsayi sai na ƙarshe wa abdin da bawan da lam yarzuquhu Allah malan Allah ba kai sarki bai bashi dukiya ba wala ilman hakan nan bai bashi ilimi ba shi duka biyu ne gaba daya zulmatun ba'daha fawqa ba'd fa huwa yaqulu kuma sai gashi yana cewa law anna li malan da a ce da nake da dukiyar wannan mutumin wanda baya aikin kirkin nan dukiya ce babu abin da yake da ita sai ya je gidan crop da dauko karuwai yayi kaza ya bar dukiyarsa a lancin kaza duk abin da yake na banza da ofishi yake kashe dukiyarsa ga wani a gefe shi kuma bashi da kuɗi amma kuma abin da yake burge shi kenan an gane shi bashi da dukiyar ba kuma ya aikin saboda bashi da kuɗin da zai amma kuma shi abin da yake burge shi a ransa kenan ina ma shi ya samu dukiyar wane irin aikin sa sai manzo Allah ya ce law annali malan la amiltu fihi bi amali fulani dani na samu dukiyar wane da na irin aikin sa sai manzo Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi shi ma wannan da niyyarsa fa wizruhuma sawa'un alakin sa daidai wa daidai yake da shi da mai yin duk alakin sa daidai wa daidai yake ko an fahimta wannan hadisi ne fa ingantacce babu wani ta cewa akan sa saboda haka duk mutumin da yake wani mummunan aiki kake shawa a cikin zuciyarka ina ma kai kake da abin da yake da shi yana da wata katuwar mota yaje ya dauko kaza ya kaza ya kaza ba ya aikin ki alkhairi ko doshi a tafi nan kullum a tafi ina kai abin da ke burge kake nan ko da baka aikata ba kana da zanzibin kai ma kana gida a zaune kana gida amma kana ta tara kanka zanibi kwarai da gaske haka manzon Allah tsira da abinci su fita a gare shi faɗa kun ga wannan hadisi ne da yake da matukar bada wani karatu na musamman a cikinsa wanda ya kamata a ce a ɗau izina a kansa hadisi ne da ya kamata a masa dogon sharhi da dogon bayani domin abubuwan da suke cikinsa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshe ce faizur huma sawa'un rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun ana so mu kai karshen babu ni da amma na ga ba za mu iya ba gaskiya akwai sauran hadisai da dama saboda daga yau ne insha Allah ta'ala sai kuma bayan sallah tunda rana ita mu insha Allah ta'ala zai dace da ranar arfa ko rana afa kuma insha Allah ta'ala idan Allah ya kai da lafiya akwai azumi da ake gabatarwa ko saboda wa duk wanda ya samu dama kada wacce dama ta kubuce masa azumi da yake da matukar falala Allah madaukakin sarki yakan gafarta mutum zubin shekara biyu shekarar da kake ciki ko kuma wacce haka da kuma wacce zaka shiga cikin ta wannan shekarar da muke ciki Allah madaukakin sarki zai gafarta mana zunubin ta insha Allah ta'ala sannan kuma wacce da ita ma Allah zai gafarta mana zunubin da ke cikin ta sannan ina karjan hankali yan uwa cewa waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki kada mu sagaci da su duk abin da ka sani ne akin alkhairi ne zai kusanta ka da Allah ya kokari ka zake masa duk abin da ka san zai nesan ta ga Allah ya kokari ka guje shi kwanaki ne masu falala kwarai da gaske idan kabari suka kubuce maka baka yi aikin alkhairi a cikin su ba to mutum ya asara ba kadan ba wallahi mutum ya asara babba ambatan Allah sadaka karatun qur'ani duk wani aikin alkhairi ya kasance mutum ya kokari yana yin sa daidai gurgurdan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan yace mallan yaya matsayin sallama take a social media kamar WhatsApp da Facebook da Twitter da sauransu to yadda ake sallama a zahiri idan mutum zai rubutu shi ma kamata a ce yayi sallama wannan duk abane da yake mai kyau kwarai da gaske tare da cewa ban taba jiba kuma ni ban taba karanta wani abu da wasu daga cikin malami suke cewa dole ne sai mutum ya sallama a rubuce ba amma dai idan mutum yayi ya dace saboda wannan wani alama shi da ta nuna cewa kai musulmi ne ina fata an fahimta wani identity ne naka cewa na nuna cewa kai musulmi ne saboda haka mutum ya sallama shine abin da yake da falala kwarai da gaske wasu sukan yi tambaya game da yanayin yadda ake sallama a social media din wani sai ga ya sa da S da L da M kawai salam to me ma'ana salam eh assalamu alaikum kamar yadda na ga mana ai ba sallama bace da addini yazo da ita sallama da take karbabbe a cikin addinin musulunci ita ce ko kai ta da ma'arifa ko kai ta da nakira ko kace assalamu alaikum ko kace salamun alaikum shine salamun alaikum la nabta girjahili ne yazo a cikin qur'ani assalamu alaikum kuma yazo a cikin sunna saboda idan mutum zai sallama sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma kace salamun alaikum wa rahmatullah shine abin da ya dace amma mutum ya ce salamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wasu ma sai karsa me yake cewa duk wannan ba daidai bane wasu ma assalamu kaga assalamu kuma shine fa irin sallama da yahuda suke annabi fitsira da aminci zuwa gare shi dan abinda assalamu yake nufi halaka fa halaka ta tabbata a gare ka idan su sai su ce da annabi assalamu alaikum shine suka taba suka same shi a wajen da Aisha suka ce masa assalamu alaikum assalamu alaikum da Aisha ta taso take ce musu assalamu alaikum ya ikhwatal qirada wal khanazir kuna dai halaka ta tabbata a gare ku ya ku ayyan aladu da birrika da tsoro sai annabi tsira da aminci zuba a gare shi ce mata ba hankali ni ma baki jina ce masa wa alaikum ba sun ce ma assalamu alaikum ni kuma da ce wa alaikum kuma haka da addu'a ta da taso to Allah zai karba sun ci halaka ta tabbata a gare ni ma na ce musu kuma haka ba shikenan ba da kwantar da hankalinki manzon Allah tsira da aminci su fita a garshe ce mataki Allah madaukakin sarki yana bayar da abinda aka bi shi a cikin tausasawa ta yadda baya bada shi idan aka bi shi ta hanyar karfi ko bude ido ko abin da ya kama da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am wa'fu wasfahu shine ku yi afwa kuma afwa shine ka kauda kai amma ka kamar ba ai maka ba shine afwa din wasfa kuma shine ka yafi shine amma ka abin amma ka yafi ita afwa amma ka abin amma sai ka nuna maka kamar ma ba ai maka ba ina fata an fahimta wasfa kuma shine sai ka yafi din kuma sai ka kusan da abubuwa ne da suke kalimatani mutaradifani kusan suna da alaka da junan su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ina gani daga yau kuma Allah da sai bayan sallah ranar Alhamis idan aka sallah ranar Juma'a Alhamis din da ta zo ba karatu wata insha Allah ta'ala mu da karatu Allah ya samu dace abinda baka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah